ka tuna yanda ka samu kudin ka ka jawo ya ka samu kudin ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi, barka da hantsi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabata maku da shirin. To yau ma za mu ci gaba da firar da wakilin murar Amurka da ke Kano, Malam Mahmud Ibrahim Kuriyayi, da bakin namu Dr. Habibu Haya da Malam Nura Iro Ma'aji a kan kasafin kuɗin bana. Mahmud, gare ka.
Abin da gwamnati ya kamata ta yi tun da ta yi kasafin kuɗin nan, ta daure ta ƙara inganta yaƙi da cin hanci da rashawar nan da ake. Idan za ta inganta shi, ba sai ta yi magana ta je ta aro wani kuɗi ta fundin ɗin wannan wani ɓangare na wannan kasafin kuɗin.
Amma kana nufin ka ce ku ba ku gamsu da salon yakin da salon arzikin da rashin wannan ba kenan, tunda akwai matakai da ita gwamnatin ta bullo da su da zimmar za ta yaki rashawa da cin hanci din, kuma ana ganin su a aikace. Kuna ganin ba sa tasiri ne ko kuma a yaya kuka kalli abu?
Malam Mahmud Kari, wato mu a fahimtar mu ana noke-noke ne akan yaki da cin hanci da rashawa da ake, duk da gwamnati ta fitar a cikin mawdu'anta guda uku akwai yaki da cin hanci da rashawa a ciki. Amma an fito ana noke-noke ne an kasa tunkarar yakin 100%. Dalili na farko, an fito da wannan policy din da suka yi magana kwanakin baya na cewa in ka kawo bayani za mu baka kashi biyar na cikin wannan abin bayanin da ka kawo akan wani mutum da ya yi almundana da dukiyar kasa. Amma a cikin wannan jawabin sai sai dan gwamnati ba ta da wannan jawabin a wajenta, ya za mu san gwamnati ba ta da shi. Inda gaskiya ake ba ma policy muke bukata ba, doka za a yi da za ta ba da kariya ga irin wannan mutanen da za su kawo wannan jawabin. Sannan kuma abu na biyu, idan ka kalli ita kanta anti-corruption agency din, na sha faɗa a gida a kafafen yaɗa labarai, ba su da ofisoci, in ka ɗauki EFCC ofisoci na bakwai a ƙasar nan har headquarters da suke, kuma suna yaƙar wani ɓangare ne na cin hanci da rashawa, economics and financial crimes. So idan muna so mu fita daga cikin wannan rikici da tattalin arziki da muke, sai fa gwamnati problem ɗin fa ɗaya ne, cin hanci da rashawa. Idan gwamnati ba za ta koma ta tinkari wannan yaƙi ba 100%, za a samu matsala. Ka kalli cikin kasafin kansa abinda muka hango, akwai an ringa overpricing ɗin line items a ciki. Misali, idan ka ɗauki Bureau for Public Enterprise, hukumar da doka ta ba wa dama da sai da kadarorin gwamnati, za ka ga sun ware kuɗi naira miliyan 174 za su je wai su ziyarci kamfanonuwan da gwamnati ta sayar wasu shekaru baya don su ga suna aiki ko ba sa yi. Wannan is questionable, kin riga kin sayar. So kuma waye za ki ware wannan maƙudan kuɗi ku ce za ku kai irin wannan ziyara? Na farko kenan. Na biyu, in ka kalli neman hukumar da doka ta ba wa dama ita ma don gyare-gyaren titunan ƙasar nan, ita ma ta ware kuɗi wajen naira miliyan 135 don ta gyara air navigation equipment. Wannan ba aikin ta ba ne, aikin nama ne, yana cikin budget ɗin nan, wanda muna sa ran insha Allah duk randa majalisa ta buɗe fagen karɓar jawabai, za mu fito za mu gabatar da irin wannan jawabai don mu tabbatar da an yi budget ɗin da za a iya fita a aiwatar da shi. Sannan akwai wata area ɗaya da take da wani ɓangare a cikin akan harkar aiwatar da kasafin kuɗi a ƙasar nan, yana da matsala, shi ne magana ta constituency project ɗin nan da
ake. Kafin mu zo ga nan, Dokta Malo, an yi maganar shi Fomar ya yi magana cewa yaƙi da rashawa, kuma tuntun ake tabbatar nan yaƙi da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kasar tattalin arziki, ko kuma a rashin yaƙi da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke abin. Wai a ƙa'ida akwai wato wani tanadi in an zo kasafin tattalin arziki da za a ce bari a ware wani abu ko kuma a wani tanadi a cikin kasafi na yaƙi da rashawa da cin hanci don shi tattalin arzikin ya bunƙasa? Idan akwai a ilmance a wannan kasafin da kuka zayyana mana alƙalmansa, akwai?
To ai wannan wato it's a policy statement ne, wato ƙuduri ne na gwamnati wanda shi wannan niyya ce niyya kuma ba wani kasafi da ake mata a zuci a ce na kuɗi kaza za a kashi dan gudura sai dai idan kaman wata ya tabbatar da wata tarbiyya ce kuma misali kace wa against indiscipline wanda ake buƙatar ofisoshi a ko ina ko ake buƙatar yadda za a yi campaign a yi wa mutane bayanai ta kafofin sadarwa da jaridu a ja hankalinsu da tarurruka da sauransu to idan wannan ne shine kake da buƙatar kai masa kasafi tunda yana da buƙatar kuɗi amma idan kuɗi ne na gwamnati za ta yi yaki wato duk abin da yake cikin wato kasafin kuɗin abin da ake kira ma'aikatar cikin gida wato interior kusan duk wannan zai zama ya yana cikin kudurinta kuma matsalar cin rashawa da hanci a Najeriya abu ne da yake yayi rassa da jijiyoyi da yawa wanda tumbuko shi lokaci daya kawai yana da buƙatar dai a ce gwamnati ta fara kuma ta dore akan haka kuma da fatan da addu'a wanda duk za su zo ko da nan da shekara wani wanne su kaga gaji gwamnatin su ci gaba akai wato abu ne da zai dauki ba zai yi lokaci daya ka tumbike ba saboda wata sai da ya zama da cewa ƙasa na mai da shi al'ada ya zama da cewa mutane suna yin sa babu inda a kasashen duniya ake cin hanci a saki jiki ka bada lambar asusunka a zuba maka kuɗi an sani kowa ya sani irin a Najeriya saboda an yadda cewa har sai da izamin tunanin mutane ya fara nuna kamar mahalag ne ba wani abu ne musamman tan fasan da kaso goma to a wannan yanayin alal akalli ta yadda zaka babba ita barna farko ba gyara ne ake fara akan ta ba a tsaye da ita tukunna a sa ma mutane su ji tsoro su gane cewa wannan abin da suke barna ce su yadda cewa barna ce to nasara farko kenan sai kuma ka fara tunanin ta yaya zaka tabbace shi tumbukiya kuma ba daga jijiya zaka fara ba ba zai tumbuku ba sai ka fara yanke rassanta da yadda ake yi idan kai mata kundini bannar to sannan sai ka fara dace kanta daga nan to sai ka tumbuke ta jijiya shine angaba saboda haka kaman yadda ka yadda bishiya yake baka zuwa fara kwan bishiya ka fara turo jijiyoyin ta ka dago ta dole in kuma haka ba zaka iya barna ka kai ka fiye wayoyin lantarki ko wani abubuwan da yake ciki wanda da yake gefen ta ya fado kanta dole sai ka fare mata kundini ka sassare ta da sauransu saboda kai ta barna tsaye da ita shine babban abu a Najeriya ka fare tsaye da abin babban abin mu da yake damu ɗaliban tattalin arziki shine shin gwamnati ta yi nasara a tsaye da fitinan mu yanzu ba ma maganan ma a yi maganin gaba ɗaya ba a tsayar saboda babban matsalar shine ana cikin wannan yanayi ana kuma tuhumar manyan wato gwamnati da ana yi musu wani zargi daga kansu daga su a cikin majalisa cewa waɗansu suna da ko tarihi na almundahana ko kuma a'a yanzu ana zargin su da almundahana to kaga wannan shine tashin hankali amma a yi sababbin nasara abu da aka samu ni a ganina shine alal aqalli mutane sun yi da cewa ka zabar na ne kuma masu yi sun fara boyewa
to yanzu kamar yadda doctor ku kai mana bayanin abin da yake cikin kasafin nan ka hada shi da halin da ƴan ƙasa suke ciki akwai a nazari na tattalin arziki akwai fatan za a fita ne ko kuma a har yanzu lalibe ake sai an aiwatar an ga abin da aka gani tukunna tunda wasu daga cikin kuma tattalin arziki suna cewa manufofin tattalin arzikin gwamnatin na har yanzu kamar suna tangal-tangal ne musamman yau a ce gobe gobe a ce a yau a ce gobe a ce a jibi a kawo abu sabo
gaskiya haka ne babban kuma abin da yasa za a iya cimma buri ta hanya daya wato duk sanda kace zaka haɓaka tattalin arziki to manhajarka sai ta kunshi masala tattalin arziki sai ya zama na masala tattalin arziki wanda suke da kaso daban-daban da tunani daban-daban da hikima da fikira ta haɓaka ta gyaran tattalin arziki suna tare da kai wanda dukkan wani ɓangare na gwamnati da in ya ɗauko wata manufa ta tattalin arzikin ƙasa za su duba su ba wa shugaban ƙasa shawara na ɗaya shugaban ƙasa ba karatun tattalin arzikin ƙasa yi ba mataimakinsa ba karatun tattalin arzikin ƙasa yi ba ƴan majalisa ba dole ne duk sun yi karatun tattalin arzikin ƙasa ba saboda haka shi ne yake da buƙatar kamar yadda ko da yayin tunaninsa shi kaɗai ba zai wadatar da ƙasa ba manyan ƙasashe da duniya da sauransu suke da abin da ake kira economic think tank committee wato wani kwamiti ne na tattalin arzikin kasa da duba manhajin tattalin arzikin kasa shine babban matsalar kudurin gwamnati tana da tunani mai kyau amma mafi yawan tunaninta yana cin karo da juna saboda waɗanda suka fito da shi bisa la'akari da wato me zai faru a tattalin arziki ba bari maka misali daya lokacin da gwamnati tace ta toshe a dinka shigo da abinci daga masana daga kasashen waje musamman na shinkafa da sauransu kaga wannan manhaja ce da idan da ta kawo inda ta rawa committee za su ce to in kun hana a shigo da shi to in kun noma ku hana a fitar da shi saboda shi tattalin arzikin asalin da aka dora shi na kasashen Afirka mafi yawa masu san ci gaba sun sa tattalin arzikin su tun lokacin baban gida namu export orientation wato mun saki akan ko ne ka noma ka fitar da shi domin a samu kuɗi na shigowa to masana tattalin arzikin kasa za su gaya maka cewa in ka toshe kar a shigo da shi to kar ka fitar da abinci abinda za a fitar kayayyaki da masana'antarwa wato da gwamnati za ta yi nasara akan harkar gona da ba ta bar wancan gibi ba wanda kuma masana ne za su gaya mata wanda yake shirya wa kasar nan gaba daya wato economic planning minister din wanda zai shimfida manhajar ba masana tattalin arzikin kasa bane lauya ne ba area sa bace saboda haka tunaninsa ba ebo su masana ya tara su ba ita gwamnatin ita ce kamata a ce ta sa irin waɗannan wurare ta sa masana sannan kuma ta kafa committee na masana wanda duk abin da aka fito da shi za su duba in aka duba su tanan sai a tare shi tanan saboda shi tattalin arzikin kasa hawa yake yana sauka idan ya bauta nan sai ka bi shi tanan in zai sauka tanan sai ka taro shi tanan
jama'a za mu dasa aya a nan sai makon gobe idan Allah ya kai mu ci gaba yanzu a madadin Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji da Mahmud Ibrahim Kori wakilin muryar Amurka da ke Kano ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin alherin Ubangiji a huta lafiya
Kasuna yanda kasa mi kudinka kaja wuya kasa mi kudinka to je ka kashe su da hanya mai